Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shiga sabuwar shekarar miladiya ta 2023. Inda za mu fara sabbin shirye-shirye bayan kammala bita. Shirin kamar yadda aka saba, yana bin kadan mutanen da aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci. Dukiyar marayu haƙƙin waɗanda suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin. Yaƙi da cin hanci da rashawa kare ƴancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu duba wasu maƙudan kuɗaɗe na wani ɗan kasuwa Muhammad Hassan, mai kamfanin Fahama da aka rike. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Jumai. Za mu fara karyawa da batun wani babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Al-Hassan. Wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don ayyukan injiniya da harkar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru 7 da suka wuce, Muhammad Al-Hassan ya ce hukumomi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun rike masa maƙudan kuɗaɗe da yi ta tarawa har sun kai triliyoyin naira, kuma kuɗin na shigowa ne Najeriya ta hanyar dala daga hada-hadar man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen Larabawa har ma da Amurka. Batun da ya je har gaban kwamitin Justice Ayo Salami da shugaba Buhari ya kafa don duba ayyukan tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu. Muhammad Al-Hassan daga jihar Nasarawa, wanda yake ganin shi babban attajiri ne a Najeriya in aka duba yawan kuɗin da ya tara, yanzu ya koma hannu baka hannun ƙwarya a titunan Abuja don hana shi taɓa kuɗinsa a bankuna da hukumar yaƙi da alamun dahana ta EFCC ta yi. Tun gabanin jin bayanin Muhammad Al-Hassan, shirin ya yi ƙoƙarin jin martanin hukumomin da jami'an ɗan kasuwar ya ambata da riƙe masa waɗannan kuɗaɗe. Hukumar EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ujeran ta ce za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru. Ya ce har yanzu ban gama bincika batun ba, amma in an samu tabbacin bayanin zan sanar da
kai. In the first place, I don't know the person you are talking about. I don't have any information regarding this.
Ujeran da farko dai ya ce bai san labarin wannan batu na triliyoyin naira ba, don haka ya amince a tura masa takardun bayanai don bincikawa. Ujeran ya ce idan an ga kuɗi da aka yi zargi an tura su ta barauniyar hanya sai a ɗauki mataki, amma in an gudanar da bincike an samu ba wani laifi sai a sake su ga asusun mai shi. Mun zanta da Muhammad Hassan ya bayyana duk halin da yake ciki da irin takardun da ya ta rubutawa, da yanda ya ce har an tsare shi don bincike a hukumar EFCC, har da hakan ya shafi lafiyarsa.
Sunana Alhaji Muhammad B. Al-Hassan, Chairman na Fahama Global Investment Limited. Muna harkar mai ne ɗan yamman fetur da na gida da na waje, wanda muke mu'amala tare da kasashe da dama na duniya. So ina da matsala ne tun ba yau ba da gwamnati nan ta zo cikin fili. Ni ne na kai kara korofina da wadansu kuɗaɗe nan da suka shigo a banki na Najeriya, UBA kenan. To ni na kai kara EFCC. EFCC kuma sun gama bincikensu suka duba kuɗina ne da kuma sauran jami'an tsaro da NFIU da DSS da Interpol da kuma FBI. Duk dai jami'an tsaro da na ciki da na waje duk da kasashe da dama suna tsarin magana. To abinda yake na kawo korafina na bi mutane da kungiyar daban-daban babu matsala, tun da an gama bincike to a sake min kuɗi ba sake ba. Service account an rufa, kana kamfani an rufa. To ya ake so mutum ya yi rayuwa, kuma ina kan magana ina bin wannan shi Abubakar Malamai kenan. Ya rubuta takarda cewa EFCC da suka gayyace ni na zo akan dukiya na suka kama ni suka jefa ni a cikin cell. A cikin cell din kuma aka zuba min fauda. Da aka zuba min fauda sai ne na kwana washe gari tuku an za a cire ni. To yanzu nan ni na ga abin ya kai ga rayuwana ne, ko ya ne ake tretin rayuwana, shi yasa na ce ni ba zan shuru kuma ba. Tunda ba sata ne ba, ba laifi ne ba, kamfani na an dakata shi da aiki yau shekara 7, kuma ina cikin hotel ne nake zama, kuma ina da iyali. Yanzu nan abinda zan ci ya gagare ni. Iyali na ban iya ɗaukar nauyinsu ba. Kuɗin makarantar yarana ban iya biya ba. Shi yasa nace to damuwan ya yawa duk mutane ne na same su su yi kokari da lawyoyi na kasa nan tafi su a siye su ga baki da
shin wace sana'a kake yi a harka kai wannan lokacin da ka samu wasu kudi da kake cewa an rike su
ai sanan da tunda aka tashi daga cikin gidan mu an sanni harkar mai nake ni tunda na tashi ban taba wani sanan komai ba harkar na fara daga kalan zai zuwa petrol zuwa diesel a yau haki ne zan shiga ina harka cikin na ruwa man petrol danyen man petrol ina daukan Najeriya da na kasashe wanda mu muna harka muna yi consulting muna yi facilitating ma kasashe dama dama da na Najeriya da kasashe wasu kuma na waje ne duniya wanda da mutane da dama an sanni a cikin gida da waje abin da nake yi kenan wanda na samu kudaden nan kuma na kawo su ne nake in busa kasashen ketare na kawo su gida saboda kasawa ayyuka na sana'a da kuma masu zama kuma indi karan kaina baban ne nayi walwala ba
wato ta kici kana harkar mai ne mata danyen mai da ya ma wuce maganan man Najeriya har wasu kasashe ma kana yi musu aiki
tabbas ba mai Najeriya kadai ba ina sadda kasashe daban ina musu aiki kaman kasashe kaman su Russia ko Saudi Arabia da zuwa da su kasashe kuma na Najeriya danyen man su muna yi kuma tare da wasu duty na Russia wani sananne ne a cikin wannan harka kuma kwararre ne a ciki a kasashen Africa da Najeriya da kuma kasashen ketare na duniya wanda ake sani ina yi haka haikan nan kuma da nayi cigaba mun ne cigaban kasa ne amma mutum da yake da irin wadannan manyan kudaden nan yau a sani halin kakanin kaka na shiga wani kalubale wanda ni karan kaina abinda zan ce hotel da nake zama yau sama da shekara 7 ina zama kudaden nan duk sun kare kudaden da suke jiki na sun kare kudin da zan ci abinci babu kudin makarantar yara ba iya biya ba bashi shika sun yau akai
Daga nan mun ji ta bakin sakataren kwamitin binciken kudin cirewa da ajiya na bankuna Muhammad Gudaji Kazauri wanda mai taimaka shugaba Muhammad Buhari kan labaru Garba Shehu yace an rushe kwamitin amma Kazauri ya fito da takarda mai nuna amincewa da aikin kwamitin daga shugaba Buhari yana mai kalubalantar masu cewa an rushe su su fito da takardar shaidar hakan Kazauri ya alwashin bin kadin Muhammad Hassan a duk lokacin da ya samu gana da shugaba Muhammad Buhari
to alhamdulillahi rabbil alamin wannan mutum an kawo mun takardu na gani ya je yayi register da EFCC kuma ya nuna inda ya samu kudin shi ta harkar mai da yadda yake karba sai da mai ana bashi kamasho tsawon lokaci yana tara kudin shi kuma bayan ya tara kudin ya turo su a bankunan sa account din shi Central Bank ta garkame kudin ya zo EFCC sun kama shi sun yi bincike kudin sa halak ne NFIUs sun ga kudin sa halak ne kowa ya ga kudin sa halak ne amma kamar yadda yake faɗa muni wasu manyan jami'an gwamnati sun ce wai sai an zo an zauna da su an akan yarjejeniya a ba su wani kaso na cikin kudin wanda shi kuma kudin sa ne na halak so kamar yadda yazo ya same mu na ajiye ina so in samu mai girma shugaban kasa a cikin abubuwan da zan gabatar wa shugaban kasa yana daga ciki in faɗa mai akwai wasu bayin Allah da suka yi kasuwancinsu na halak sun samu trillion kuɗi sun aiko an kulle musu kuɗin saboda ba su da galihu an yi bincike ba a same su da laifi ba don kamar yadda nake samun labari an aika America FBI sun yi bincike sun aiko cewa kuɗin nan sayyahan kuɗi ne duk ƙasashen Larabawa inda ya harka ta mai an ce kuɗinsa sayyahan kuɗi ne so babu dalilin da za a rike masa kuɗi ya zamanto kuɗinsa na halak ko trillion dubu ne ya kamata a bashi kayansa amma saboda zalunci wasu suna so sai an raba kuɗin da su ya je ya nemo kuɗinsa ya kawo banda abin da suka wawura suna so sai an raba kuɗin da su sun datse mai kuɗin sun kulle kuma EFCC ta kulle kuɗin amma abin da ya bani mamaki EFCC ta sake shi kuma naga takardar EFCC a cikin takardun da aka kawo mini ta wanke shi yayi register da su so ban san me yasa EFCC ta tsare mai kuɗi ba ta ki sakan masa kuɗi
Masu sauraro sai a tara da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasiru Adamu Elin Kaya. Ni Sarfili Hashin Gumen nake cewa mu kasance lafiya.